ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما سوغنمو دا سورارمو دا بيبيمو a cikin wannan shafi namu na auratayya, inda muke tattaunawa akan abubuwa da suka shafi aure tun daga amsa batoyinku da kuma sauraron koke-kokenku da kuma bayar da shawarwari akan abubuwa da suke kawo cikas ko suke kawo zaman lafiya ko suke kawo albarka a cikin aure. Gini akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah ta'ala ya sanya tausayi ya kuma sanya soyayya a cikin aure. Aure an gina shi akan as-sakanu wal mawaddatu war rahmatu. Akwai as-sakanun nafsi, as-sakan al-qalbi, as-sakan al-usari, sakina din nan da sakan da mawadda da rahma su ne, don mawadda ita ne mataki na hudu a cikin soyayya. Rahma kuma shi ne karshen abinda ko mafi girma abinda mutum zai samu tsakaninsa da mutane da tsakaninsa da Allah. Saboda haka aure idan an lura da abubuwa da yawa za a ci albarkacinsa kuma za a zauna lafiya. To mun tattauna akan abubuwa da suke kawo aure cikas ko suke kawo matsala ko suke kawo dakatar da albarkarsa da alherinsa. To daga ciki abubuwan da muka ce suna lalata aure akwai wato matsalar da ta shafi mun faɗi rashin ladabi da rashin kunya, wanda shi ne na 30 da na 31, cewa yana kawo matsala aure. Sannan sai magana shaye-shayen kayan maye. Shaye-shayen nan ya yi yawa, ana yin shaye-shaye da suna iri-iri. Akwai shaye-shaye don su ɗauke damuwa, ana cikin baƙin ciki ko damuwa, maimakon a yi zikiri a yi addu'a a mai da lamari ga Allah sai a shiga shaye-shaye. Akwai shaye-shaye na ƙara kuzari ko na ɗauke gajiya. Akwai shaye-shaye da ake na ƙarin ƙarfi ko ƙarin kuzari na auratayya, wanda yanzu kusan kowa zama ɗan ƙwaya. Ba ma abin da ake tallatawa yanzu a social media da kuma duk inda ka duba, maganin ni'imar mata, maganin ƙarfin maza, shi kenan kai ka ce ba mu zo duniya don mu yi wani abu ba sai ƙarfi da ni'ima, su ake ta siyarwa. Waɗannan kayan shaye-shaye kowanne suna da illa. To balle kuma a ce mutum ƙwaya yake sha irin wacce take gusar da hankali, ko mace tana cikin damuwa da mijinta sai ta ga kawai bari ta shiga shan ƙwaya, ko mutum ana caza masa kai a gida sai ya shiga shan ƙwaya. Kuma wasu kan ba mata shawara cewa in kina cikin damuwa da baƙin ciki ga wasu 'yan ƙwayoyi ki dinga afawa, daga nan sai mace ta zama 'yan ƙwaya. Shi ma miji saboda damuwa da talauci da rashi da rashin aikin yi da damuwa aure da matsalolin yara da na gida, shi ma sai ya zo a ɗora shi akan shaye-shaye. To wannan shaye-shaye gaskiya ba ƙaramin illa suke kawo ma'aurata ba, ko ma da wani suna ake shan su. Kamata ya kula da abinci, a kula da lafiya, a kula da tunani, a dinga motsa jiki, maimakon waɗannan shaye-shayen da ƙarshe dole za su haifar da ɗa mara ido. Kuma kowane irin abu ka sha to kuma akwai tasa illa a gefe da zai maka. Don haka ya kamata mu dinga kula da abubuwa guda uku. Na farko mu maida al'amarinmu ga Allah, cewa da samu da rashi da baƙin ciki da farin ciki duk a hannun Allah suke. In ka samu ka gode wa Allah, in ka rasa ka yi haƙuri. Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Al'an mamaki ya tabbata ga lamarin mu'mini. Al'amarin mu'mini gaba ɗayansa alheri ne gare shi. In abin farin ciki ya same sai ya godiya ya zame masa alheri, idan rashi ya same sai ya haƙuri ya zame masa alheri. Sannan abu na biyu shine mu dinga cin abinci mai ƙara lafiya, ba wai mai tsada ba, abubuwan da suke ƙara lafiya na ganyayyaki da abubuwa waɗanda suke ba su da illa a jiki ko ba su da illa a lafiya, ko ba sa kumar da jiki, ko ba sa ramar da jiki, ko ba sa ɓolantar da jiki, da makamantan irin waɗannan da masana harkar ganyayyaki da sarrafa abinci suke ba da shawara. Sannan abu na biyu wato mu dinga motsa jiki. Yanzu abubuwa da yawa sun sa jiki ya yi nauyi, saboda komai a zaune ake yi. Ka zauna kai ta kallon waya, ka zauna kai ta kwamfuta, ka zauna kai ta kallon talabishin. Sannan da ana daka, ana sirfe, ana niƙa, ana hawa ƙafar bene, ana tashi a kunna fanka, yanzu an mata remote. ana tashi a kunna AC yanzu an masa remote, ana tashi a kunna television yanzu an mata remote, ana tashi wato a Hausa ma yanzu an sa wato lifter, ana yin daka yanzu duka blender din nan da tazo, ana yin surfe, ana yin nika, duk waɗannan, ana yin shara, ana sunkuyawa, ana tashi, duka waɗannan ayyuka ne na gida kuma lokaci guda suna taimakawa wajen motsa jiki. Amma yanzu duk waɗannan abubuwan babu su, shi yasa zaka ga kullun banda haki ba abin da ake tai. In an je asibiti likita ya ce kai da ka ci da yawa je ka rage, kuma wani ma bai ci ba an ce ya je ya kara, kai kuma ka ci da yawa an ce ka rage. Sai da safe za ka ga mutane sun fita suna tafiya a ƙasa, wani ya tafi neman abin da zai ci, wani kuma ya je rage abin da ya ci, haka za ka ga mutane suna ta tafiya. Saboda haka in aka koma irin rayuwa simple rayuwa, babu wani takurawa, babu wani girman kai, babu jiji da kai, babu neman hutu da yawa, to jiki zai koma yadda yake, kuma za a samu walwala da jin daɗi, bakin ciki da ɓacin rai, kuma duk abin da bai shafe ka ba ka daina shiga, kuma ka daina kallon na sama da kai a harkar duniya, domin har abada ba za ka yi godiya ba tunda akwai na sama da kai da yawa. Sannan kuma ka daina kallon na ƙasa da kai a harkar lahira, don ba za ka dage ba. A harkar lahira ka dinga kallon na sama da kai sai ka ƙara ƙwazo da ƙoƙari, a harkar duniya ka dinga kallon na wato sama da kai, na ƙasa da kai sai ka yi wa Allah godiya cewa kai ɗin nan ka wuce wasu da yawa. Sannan kuma mishina rayuwa aure ba za ta yi wa a ce ba matsala kwata-kwata ba, sai dai matsala ce ba a so ta yi yawa. Wanda take neman ta zauna da wanda ba shi da matsala kwata-kwata, to tana neman abin da babu. Haka wanda yake neman macen da ba ta da matsala kwata-kwata, yana neman abin da babu. Babu wannan abin, babu wani mutum da ba shi da matsala. Sai dai akwai manyan matsaloli da ake son a kauce musu, saboda su ne suke kawo cikas a cikin rayuwa auren baki ɗaya. Ƙannan miji ko ƙannan mata shi ne matsala ta 33 da 34. Ƙannai, shigowar ƙannai cikin lamari wata ran a ba su ƙofa su zo su cika ma gida ko su cika mata gida, ‘yan uwanka da ‘yan uwanta, shige-shigensu a cikin harkar aure da rashin taka birki. Da za ka ga iyaye har sukan haddade ma ‘yan uwan mata a wani lokaci kamata su dinga zuwa, ba za su zo su tare maka a gida ba. Haka kai ma ba za ka ɗauko ƙannanka zo su tare maka a gida ba, za a baka kai da matarka ku yi rayuwa ku fahimci juna, ba ta da wani da yana muku tadakkuli ko yana muku shigi-shigi ba. Amma idan uwanka sun zo, ‘yan uwanka sun zo gida, su a zatansu sun zo gidan ɗan uwansu ne, da haka suna da dama su shantake su, su miƙe ƙafa su yi abin da suka ga dama. Duk abin da suka lalata idan mace ta yi musu magana sai a ce ai gidan kayan ɗan uwansa ne, ɗan uwansu ne, ba wanda ya sai hana su. Haka kai kuma idan danginta sun zo, kai kuma suna ta yin abin da bai dace ban kai magana a ce kuma ai dangin matarka ne, kana nuna ƙiyayya ga ko rashin yarda ko amincewa da dangin matarka. So ya kamata a ce a dinga ɗan nisa-nisa da a dinga zuwa sai ziyara lokaci bayan lokaci. Amma a zo a tare ɗin nan, kai ka ɗebo ƙannanka su tare a gida, za su takura matarka, saboda ba ‘yan uwanta ba ne. Ita kuma ta ɗebo ‘yan uwanta su zo su tare a gidanka, za su takura maka, don ba ‘yan uwanka ba ne ta wata fuska. Hukunce-hukuncen da ya shafe ka tsakaninka da su yana da bambanci, haka hukunce-hukuncen da ya shafe ta tsakaninta da ‘yan uwanka yana da bambanci. Shi yasa wata rana sai ‘yan uwan miji su kasa fahimtar wani abu, cewa cikin waɗanda Allah ta'ala ya yarda su shiga wajen mace ko da ba ta da hijabi akwai ‘yan uwanta, amma banda kai ‘yan uwanka. To sai mutum ya zo ya tarar ‘yan uwan matarsa sun cika gidansa, kuma ‘yan uwansa za su shigo a taka musu birki, sai su dinga gani to me bambanci tsakanin ‘yan uwanka da akwai bambanci. In an duba suratul Nur za a ga bambancin da ke tsakanin ‘yan uwanka da ‘yan uwansu wajen hukunce-hukunce. Saboda haka sai an lura da kyau, kuma a daina ɗaukan maganganu ana kaiwa gida. Dan wasu za su zo su ɗauki magana, ‘yan uwanka ne sai su zo su ga me kake ci a gidanka, ya kuke zaune da matarka, sai su naɗa a tef su je su kai wa ‘yan uwanka, su kai wa mahaifiyarka. Ko kuma ita ‘yan uwanta su zo su naɗi rayuwarku su kai gidansu. Saboda haka sai ka ga cewa gidanka ya zama kamar rariya, ya zama kamar wata tasha ta yaɗa labarai. Saboda haka duk abin da ake a cikin gidanka yana fili, yana waje. In kuma an samu sakaran mace, duk abin da ya faru tsakaninsu da mijinta sai ta kwashe ta gaya wa ‘yan uwanta ko danginta ko ƙawayenta da makamantansu. Haka shi ma sai ya kwashe nasa ya gaya ‘yan uwansa ko danginsa. To shi zaman aure babban cikin manya-manya abubuwan da suke tabbatar da ingancinsa shi ne sirri. Lallai dole miji ya zama yana da sirri na harkokin gidansa. Abin da kuka yi kai da matarka ba komai za ka je ka gaya wa kowa ba. Haka ke ma abin da kuka yi ke da mijinki ba komai za ki je ki gaya wa mutane ba. Ki kiyaye sirrin mijinki, shi ma miji ya kiyaye sirrin matarsa. Annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana yana cikin manyan laifuffuka, wato mutum ya dinga ɗaukan sirrin matarsa, yana gaya wa mutane wata dinga daukan sirrin mijinta tana ga yawa mutane a kiyaye wa juna sirri a kuma kiyaye wa juna wannan lamarin sannan akwai sata sata tana cin abin da yake takarawa wajen cikas ga rayuwa shi yasa ma Allah ta'ala cin abin da ya lissafo wa mata wa Allah ya shirkina billahi shay'an wala yasriqina wala yazinina an sharɗanta mata kasi shirka sannan kasi sata ka kuma su yi zina ita wannan sata nau'i ce akwai sata abinci akwai sata kuɗi akwai sata kaya akwai sata bayanai da wasu abubuwa da mace za ta dinga yi tana fitar da shi waje haka shi ma miji ana samu wani ya dinga sata wasu abubuwa na matarsa yana fita da shi to ita sata mummunan abu ne kuma an ce hajjini take bi inji wasu masana halayya dan adam idan mutum baba sa barau ya ce sai ga ya gaji sata haka in baban sa barau ne sai ga ya gaji sata duk da wannan ba za a iya tabbatar da shi ta hanyar nassi ba amma dai su masana halayya dan adam suna ga kamar irin waɗannan munanan ɗabi'u suna yin naso wasu ma suna fassara shi da cewa wani ciwo ne a jikin dan adam shi dan ya ga abu sai ya dauka komai girman sa sai kaga ana masa kallon barau komai ya gani sai ya dauka komai arzikin sa komai wadatar sa koda baya bukatar wannan to wannan in halitta ne in hali ne in ma dai jini ne to ya kamata a kiyaye waɗannan abubuwan su ma suna cikin abin da kika san ba naki bane ki kiyaye cikin sharɗin da aka sawa mace shine ta kiyaye kanta ta kuma kiyaye dukiyar mijinta cewa almar'atu saliha man iza nazarta ilaiha sarratka wa iza amartaha ata'atka wa iza gibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika wa iza aqsamta alaiha abarratka mata kwarai shine wacce an kace tayi za ta yi in kace ta bari za ta bari sannan kuma za ta yi maka abin da zai faranta maka rai kuma za ta kiyaye maka kanta za ta kuma ta kiyaye maka mutuncinta haka mijin kwarai shine wanda yake kokarin rufa matarsa asiri da mutunta ta da karrama ta da daukanta da amana da nuna mata halacci yadda ka rabo ta da danginta da ƴan uwanta da gidansu da unguwarsu da inda ta saba ka kawo ta unguwarku ka aje ta inda kake so ta hakura da komai ta bika to ya kamata kai ma ka nuna mata halacci cewa kada wani yanayi ya saka juya mata baya saboda ko ta tsufa ko ta yi rashin lafiya ko kuma ta gaza ko ta kasa ko kai sabuwa ita kuma kamar da ita tsohuwa kai fakin dinta wannan duka wanda yawa wani wannan daga cikin ma'aurata to ya ci amana sannan na 37 shine gulma wato gulmace daukan gulma akwai matar da gulman ma har ma an wuce ta ji da baki daga ana bibiyan wayar juna mace tana binciken wayar mijinta miji yana binciken wayar matarsa yana tambayan kawaye yana bibiyar ta in ta fita unguwa tana bibiyar sa har ma wasu zaka ga cewa sun nemi wani application sun dauki wasu sirri ko wasu bayanai na wayar mijin su sun sa a wayar su ta yadda zai zama duk inda ya shiga ko duk sakon da ya shiga wayar sa suna bibiya suna gani haka shi ma wani zaka ga hatta kai cewa ya dauki wani application ya sa yana bibiyan wayar matarsa yana daukan sirrinta da bayananta irin waɗannan abubuwa ba su da kyau musulunci wala tajassasu wala tahassasu wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu raka mu kiyaye mutuncin juna aure ana yin sa ne don kowa ya ga mutuncin kowa ya ga daraja kowa ya ga kima kowa ba wulakanta juna ake ba masoya ne mafahimta juna ne mazauna lafiya ne so ake hada nasaba so ake haifi yaya masu albarka so ake abautawa Allah a shiga aljanna tare da wannan auren da aka yi shi tun a duniya so da haka a kiyaye irin waɗannan halaye munana muna fatan Allah ya sa albarka a rayuwar ma'aurata ya zauna da su lafiya ya kade ya hauda dukkan abin da zai kawo cikas ko koma baya ko ko lalacewa aure assalamu alaikum
وليد قد نما سما أنت الهنا أنت المنا أنت الدنا على ثراك وليد قد نما سما
وأنا
على ثراك وليد قد نما سما
وأنا
على ثراك وليد قد نما سما